أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. باقٍ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركم الله هو وأن يوم الدين لنا قرابة يومنا شابي ذوات رمضان جراد بول أياد أليه بلا أمين لشدة wanda yazo daidai da 12 ga watan uku miladiya 2025. Gabanin mu fara akwai mai tambaya da yake cewa malam ina yi maka fatan alhairi duniya da lahira. Amin. Yace tambaya ta akan ciyarwa ta azumi ga mara lafiya mai sikila kenan, ya halatta mai sikila ya ciyar. Mun sha yin bayani cewa ba wai kurin daga mutum bai da lafiya za a ce ciyar ba. Mun yi bayanin nan sau da dama, kuma duk shekara ana maimaitawa. Rashin lafiyar da mutum zai iya, ana sa ran zai warke ya kuma iya yin azumi, to wannan zai ajiye azumi ne gwargwadon rashin lafiyarsa. In watan Ramadan ya wuce ya kirga kwanakin da ya sha ya rama, shi ne faɗin Allah, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Wanda ya zama a cikin kuma da lafiya ko kuma yana kan halin tafiya, to ya kididdiga wasu kwanakin ya rama idan ya sha azumi. Da haka mara lafiya in dai rashin lafiyar wanda ake sa ran warkewa ce ma wanda take dindindin ba, ba kuma wanda ba a sa ran za ta warke ba, wanda ana sa ran zai iya warkewa, to in ya warke zai rama wannan azumi. Da haka anan babu alaƙa da ciyarwa cewa ga nau'in cuta. In mai sikila zai iya yin azumi ko za ta iya yin azumi, za ta yi azumi. In kuma cutar ta kai ba za ta iya yin azumi ba saboda rashin lafiyar, amma in ta samu sauƙi kuma za ta iya yin azumi, to sai ta ajiye ko ya ajiye ɗan da ya samu sauƙi sai ya rama azumin da ya sha ko ta rama azumin da ta sha. In kuma a'a cuta ce madawwamiya ba yadda za ta iya azumi, haka koyaushe take, wannan ya zama kuma sai ya dau matsayin wanda ya yi tsufan da ba zai iya azumi ba, kuma yana da hankalin saras amma tsufa ya kai ba zai iya azumi ba, sai ya ciyar. A nan ne za a yi maganar ciyarwa, don haka ba wai nau'in cuta ake kallo ba. Shi yasa da Allah ya maganar rashin lafiya bai ambaci wata rashin lafiya ba, aka bar ta a buɗe, kuma tana komawa zuwa ga shi mara lafiya ne. Wani za a ga bai da lafiya amma zai iya yin azumi kuma ba zai cutu ba, wani kuma bai da lafiya amma in yi azumi zai cutu, rashin lafiyar za ta karu kuma zai shiga wani yanayi, to wannan shari'a ta ba shi dama ya ajiye ya rama daga baya. Da haka in dai rashin lafiyar za ta samu sauki kuma za a iya yin azumi, to sai a bari a ƙididdiga kwanakin da aka sha rama. To kuma tambaya ta biyu yana cewa mai ciyarwa ya manta bai ciyar ba har sai shi ga har sai washe gari, zai iya haɗa ciyarwar da ta jiya da ta yau ko kuma sai bayan azumi zai ciyar? Ita ciyarwa ga wanda zai ciyar a madadin azumi, to kullum an kai azumi ne zai ciyar, ko an ɗau azumi an waye gari yau Laraba ga sha man kai zuwa sallar la'asar, to zai ciyar ko bayan an sha ruwa ko yanzu kafin a sha ruwa? Sai ba da abincin daidai gwargwadon yadda mutum zai ci ya ƙunshi kuma madaidaicin mutum, ba a lissafi da wanda baya cin abinci. Wanda baya cin abinci ɗan kaɗan zai ci ya ƙunshi, don haka ba za a ce kurin haka za a bayar ba, ba kuma za a lissafi da wanda yake ci kuma ya wuce ka'ida ba. Tsakatsaki ake bayarwa abincin dai da normal mutum in ya ci zai ƙunshi, to sai a ba mutum ɗaya ya ci. Malamai suna magana ba da gudu, amma daga baya kamar yadda Anas ɗan Malik Allah ya ƙara masa yarda, shi yake yi dafa abincin ne sai ya tara miskinai na adadin kwanakin wata ɗin sai ya ciyar da su. Amma suka ce ba a son ka ciyar gabanin azumin, wanda zai ciyar ya ce to yanzu ni tunda ciyarwa zan yi har daga nan har ƙarshen wata bari kullum in ciyarwa ta duka in huta. Suka ce an fi so ya zama ko ranar ko kuma bayan an sha ruwa azumin ya tabbata. Domin wanda zai ciyar zuwa gaba ai bai san me zai faru gaba ba. Mu ma da muke yin yanzu azumi din muna fata ne muna raja'i muna kauna mu kai ƙarshen watan Ramadan kun mu rayu ma fiye da haka. Amma kuma ba wanda yake da tabbas to yayin da ya ce ga Ramadan ya zo ni ba azumi nake ba saboda tsufa ciyarwa nake bari kullum in tattara in ciyar gabanin ma watan ya zo. Wannan shi ne malamai suka ce ba yi. Amma bayan ranar ta zo ko kuma bayan an yi azumin to zai iya ciyarwa ɗin koran da aka yi azumi ɗin. Da haka ba laifi idan mutum bai ciyar jiya ba ya haɗa yau ya ciyar duk babu laifi a kan haka ɗin wallahu a'lam. Shi Anas ɗan Malik ma tarawa yake yi. Sai ya tara kamar watan ya yi nisa ko kuma ya zo ƙarshe sai ya ciyar adadin waɗannan kwanaki da aka yi a wata. Wallahu ta'ala a'lam. Har yanzu muna cikin suratul Saffat. A jiya mun tsaya kan aya ta 70 insha Allah ta'ala yanzu za mu tashi kan aya ta 71 bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ولقد أرسلنا فيهم منذرين فانظر كيف كان عاقبة المنذرين إلا عباد الله المخلصين.
نعم الله ما تقول كن سركي يجي ولا قري أضل قبلهم أكثر الأولين قبل نسو ليوا دكتكم نفر قوسم أتي ولا قري أرسلنا فيهم منذرين وما تبص حقيقة من أيك ما صغر قدي أتكن فانظر كيدوبا كدوبا kaifa kana aqibatul munzirin yaya karshen wadanda aka yi wa wa'azi ya kasance illa ibadallahi almukhlasin sai dai bayan Allah wadanda Allah ya tsarkake. A ajiya karatun da muka yi mun ji bayani na makomar mushrikai kafirai a lahira da irin abinda za su gamu da shi na azab da abinda za su ci na bishiyar zaqqu da abinda za su sha na wannan ruwa mai tsananin zafi wanda yake hada-hada ne da ruwan kurji da ruwan zafi da kaza. Kuma ƙarshe Allah madaukakin sarki ya faɗa mana dalilin yi musu wannan azaba shi mai ɓacewa da suka yi. Suka bi tabarkin iyayensu na ɓata na hada Allah da wani wajen bauta. A nan sai Allah ya biyo da bayanin cewa waɗanda suka ɓata sun ɓace ne saboda ƙin gaskiya ba wai don ba san gaskiya ba. Allah ya aika musu manzanni. Wannan tunatarwa ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma lallashin shi akan abinda manzon Allah ya haɗu da shi kuma yake haɗuwa da shi na ƙaryatawar kafirai cewa ai waɗanda ma suka gabata su ma da yawa haka suke wannan ƙaryatawa din. Da kada wannan ya sa Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bar karantarwa ya ci gaba da karantarwa da wa'azantarwa. Su kuma waɗannan masu ƙaryatawa su dubi waɗanda suka gabace su su ga da suka ƙaryata me ya same su. Shine abinda Allah yake cewa nan walaqad tabbas dhalla qablahu aktharul awwalin mafi yawancin mutanen farko sun bace gabanin waɗannan. Ana nufin al'umman da suka gabata. Ana Allah ya sifata su da cewa aktharul awwalin waɗanda suka ɓace ɗin su ne aksarul awwali yawancin mutanen farko. Saboda me? Saboda kada mutum ya rubu da yawa idan ga tunanin ai waɗanda suke yi da yawa su ne kan gaskiya waɗanda suke kaɗan su ne kan ƙarya. To kada mutum ya rubu da wannan. Idan ya bi tarihi zai ga aksarul awwali yawancin mutanen farko ɓacewa suka yi. Ita shari'a da kuma ɓata wasu abubuwa ne waɗanda ba su da alaƙa da yawa ko kaɗan. Kana iya samun da yawa sun ɓace kamar yadda Allah ya faɗa a nan. Kana iya samun kaɗan ne waɗanda suka yi imani kamar yadda Allah ya faɗa a wurare da dama. To wannan yawa ɗin kada ya ruɗe ka kace ai mafi yawancin mutane kaza suke yi dan haka kaza ne gaskiya, ko kuma waɗanda suka rike gaskiya kadan ne dan haka gaskiya ba ita ce gaskiya ba tunda kadan ne. Malamai na faɗa kamar Abu Shama yana faɗa cewa duk inda aka yi umarni da abin gaskiya abin jama'a to ana nufin abin gaskiya, duk inda Allah ya ce abin jama'a a zama tare da jama'a a lazumci jama'a to ana nufin a lazumci gaskiya, ita gaskiyar ita ce jama'a. Waɗanda kuma suke maɓannata komai ma'ana yawansu to ba a rubuwa da su kuma ba su ne jama'a ba, da mutum zai waye gari a cikin gari ya zama shi ne kaɗai mai tauhidi, shi ne kaɗai mai kaɗaita Allah, shi ne kaɗai wanda yake kan sunna, to a gurin Allah shi ne jama'a. Sauran mutanen gari da ba sa kan tauhidi suke kan shirka suke kan kafirci, a gurin Allah waɗannan ba jama'a ba ne. Da haka idan kai ka zo aka ce ka bi jama'a to ana nufin ka bi wanda yake kan gaskiya, ka bi wanda yake kan gaskiya shi ne ake kira jama'a. Kisa wasu daga cikin magabata suka fassara da siratul ladina an'amta alaihim, hanyar waɗanda kai wa ni'ima, wasu daga cikin magabata suka ce Abubakar da Umar su ake nufi, suna nufin duk wanda zai bi tafarkin sayyidina Abubakar da sayyidina Umar to wannan shi ne ya kama tafarkin waɗanda Allah ya yi wa ni'ima. Da haka suka ambaci waɗannan guda biyun saboda me? Saboda tafarkin su tafarki ne na gaskiya, ba wai dan kiya su ne kadai waɗanda aka yi wa ni'ima ba, kuma dan kiya su ne kadai jama'a, a tafarkin ake so ka kalla. Akwai wanda aka tambaya cikin magabata aka ce wai wane ne jama'a, sai ce Abu Hamzat as-Sukkari ya ambaci wanda daga cikin magabata ya ce kun ga wane, to shi ne jama'a, domin me shi ne yake kan tafarki na gaskiya. Dan haka shi ne ake nufin ka bi hanyar da shi ma ya fi ta gaskiya sai ka zama kana tare da jama'a. Shi yasa anan Allah ya biya mana aksarul awwalin, mafi yawancin waɗanda suke na farko sun ɓace ba su bi gaskiya ba, sai Allah ya ce walaqad arsalna fihim munzirin, mun aika masu gargaɗi a cikinsu, suna musu gargaɗi dan kada ka ɗauka cewa ɓacewar na rashin wa'azi ne ko na rashin karantarwa ne ko na rashin aiko da manzanni ne. Allah ya ce mun aika da manzanni a cikinsu suna musu wa'azi, munziri na masu yin wa'azi, suna karantar da su suna gaya musu gaskiya, amma dai da haka suka fantare. To kai ma ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irin wannan za ta faru ga mutanenka, da haka wannan abin da suke kai tafarki ne na wanda suka wuce. Fanzur, dan haka Allah ya ce kai duba, anan kai duba. Wasu ka ce magana ce ake fuskantarwa ga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wasu ka ce a magana ce ake fuskantarwa ga duk wanda yake karanta Alkur'ani. Kai yanzu da kake saurare fanzur kai duba, kai ba kana aqibatul munzari, yaya karshen waɗannan waɗanda aka yi wa'azi ya kasance? Anan in ana nufin anan duniya, ka kalli ya uquba su ta kasance a duniya, ka je ka bincika kai duba, sai zama duban ana nufin duba ne basiri, duba ne na ido, ka kalla yaya waɗanda aka yi wa'azi ba su ji ba ya suka ƙare, za ka gani kamar yadda mun karanta a cikin Alkur'ani a wurare da dama, Allah ya ban mana asas, ya ban mana guramuna su don ma'ana mutane su gani, inda aka halakar da Samudu ana wucewa a ga gidajensu, inda aka halakar da waɗannan al'ummu ana wucewa a ga alamunsu, saboda me? Dan ya zama hukuma ko kuma ya zama izina ga wanda zai zo daga baya, ko kuma ya zama ana nufin fanzur ka duba kaifa kana aqibatul munzirina, yaya ƙarshen waɗanda aka yi wa wa'azi ya kasance, ma'ana yaya zai kasance a lahira. Ka duba daga ayoyin da Allah ya faɗa irin yadda yanayin ya kasance, sai zama anan annazar, annazar ne qalbi, ana nufin ka duba kai izina ka kalla. Kuma zai iya wa duka bin duba na ido da kuma duba na zuciya, duka kai dangane da waɗanda suka ƙaryata makoma, suka karyata waɗanda suke musu wa'azi, wanda Al-Qur'ani ya ba mu labarin waɗannan al'ummu da dama, kuma har yanzu ma Allah yana nuna ayoyi na kan irin waɗannan, mutum ya karyata hadisi ko ya karyata Al-Qur'ani kuma Allah ya fito da haya a kan shi a gani. Malamai sun ba da misalan waɗannan da dama, irin wanda ya ji hadisin Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda Allah yana cewa idan ɗayanku ya farka daga bacci kada ya tsoma hannunsa cikin ƙwarya yayin da zai alwala, a'a ya karkata ƙwaryar ya zuba ya wanke, musamman a waccan lokaci buta ba abin da ake zuba ruwa ba lallai zama yana da murfi ba, to mutum ya ɗauko zai yi amfani da shi, maza Allah ya ce in ya tashi daga bacci to ya karkata ya zuba a kan hannun sai ya wanke tafin hannun sannan ya tsoma kamar wanda zai alwala da gwangwani ko mutar da take ba ta da baki da za a zuraro ruwan to kada yana zuwa ya tsoma hannun shi ya fara karkata ya wanke ko mutumin da zai wanka wani da ya ji irin masu irkiri da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ji manzo Allah ya ce domin bai san ina hannunsa ya kwana ba manzo Allah ya ce ya wanke fa innahu la yadri aina batat yadu don bai san ina hannunsa ya kwana ba to da ya ji wannan hadisi sai yake izgili yake cewa ni na san inda hannuna yake kwana mana yana izgili yana nuna cewa ai shi in ya kwanta bacci ma sai inda hannun shi yake yayi wannan magana ya kwanta bacci washe gari ana tashi sai Allah madaukakin sarki kaddara kowa ya tashi sai ya ga hannun shi a cikin dubarin shi mana wannan Allah ya masa wannan ne ishara dan ya san cewa abinda manzo Allah ya faɗa gaskiya ne yanzu kuma yanzu zai iya tashi da awa a gaban mutane ce ya san inda hannun shi gashi yanzu dai ga inda hannun sa yake yana cikin wannan shi to irin wannan ya faru da dama irin ƙaryata hadisan manzo Allah kuma sai Allah ya jarrabe mutum kuma wani abu ya zo ya faru a kan shi saboda mai zama aya ga waɗanda ma'ana suke kai kawo don babu abin da ya gagare Allah faɗa wajen sarki da haka a kiyaye da yin izgili ga hadisan annabi sallallahu alaihi wasallama da ƙaryata su musamman a wannan lokaci da ake ta fama da waɗanda suke so su nuna hadisan ma wasu abubuwa ne da ba su da kima ba su da daraja to irin wannan yanayi lallai mutum ya bi a hankali don akwai da awar da suke cewa da ka ji hadisi bai shiga hankalinka ba kurin ka musa shi ka ce ƙarya ne to idan da wannan za ka wannan ne ma'auni to ai ba wani hadisi da zai tabbata domin hankulan mutane suna bambanta hankulan mutane na bambanta yanzu ga mu nan a cikin masallacin nan kowa kalar da take birge shi daban in an ce wace kala ka fi so wani ya ce fari wani ya ce ina son shuɗi wani ya ce tsamma wani ya ce ruwa kowa da abin da zai faɗa in ka bashi ba wannan ba inda zaka zube kalolin ba zai dau wanda ba wannan ba kaga in haka to haka ma abin da ya shafi hankulan mutane yake kowa da irin hankalin shi da irin tunanin shi ba lallai bane tunanin bai haɗu kan gaba daya kuma abin da kai zaka kasa fahimta wani zai fahimta kai in baka fahimta wani zai fahimta shi yasa Allah madaukakin sarki bai bamu da tsoron hankalin mu bai ce mu fahimci addini inda Allah ya san hankalin mu ya wadatar sai ya bamu amma sai Allah ya aiko da manzanni wannan alqur'ani da muke karantawa da hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam su suke daidaita mana tunani su suke nuna mana abin da yake daidai kuma akwai abin da na gaibu hankali ba zai shiga ciki ba in ka ce tsabar hankali za ka yi amfani da shi sai ka bace tunda gaibu ne gaibu kuma ba a sani shi sai ta hanyar wahyi ba yadda za ka san abin da yake na gaibu idan mutum ya mutu aka binne shi wata rayuwa yake ciki wannan sai abin da hadisi alqur'ani ya faɗa za ka iya ganewa ma ba yadda za ka iya faɗa don wata rayuwa ce ta gaibu uyayyen rayuwa ce sai abin da Allah ya faɗa lahira yanzu da ake magana da duk mun imani da ita in ba mun karanta alqur'ani da hadisi ba za mu san hakikanin yadda rayuwar lahira take magana aljanna magana wuta magana hisabi magana kaza duk muna sani ne ta hanyar wahyi hankali kaɗai ba zai isa shirye da mutum ba to da haka akwai hadarin da suke mutum ya dinga karyata da hadisi san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imam muslim ya fitar da hadisi wani mutum ya zo yana cin abinci da hannun hagu manzon Allah ya ce kul bi yaminik ci da damanka sai ya ce shi ba zai iya ci da dama ba mai riwaya ya ce ma mana'ahu illa al-kib ba abin da ya hana sai girman kai shi kamar shi ya ce ci abinci da dama da haka ya ce bai ce ba zai iya ci da dama ba sai manzo Allah ya ce nastata ta kada ka iya a take hannun ya shanye shikenan baya ce ba zai iya ba to ba zai iya din bidin hannun nashi shanye Allah ya tozarta shi ya wulakanta shi to misalai suna nan da dama kuma har yanzu Allah yana nuna aya dan haka mu guji karyatawa ga abinda Allah ya faɗa ko abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya faɗa to mutum koda bai gane ba to yadda yi imani ya bi ka wuya shi ne abinda mu'mini suke kai qurrasikuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullun min indi rabbina wanda suke da ilimi suka kafu cikin ilimi in an ce Allah ya ce manzon Allah ya ce koda ba su gane ba sai suke mun yi imani da shi kullun min indi rabbina daga wajen ubangijin mu ne wannan amma ba sa ƙaryatawa da haka sai mun kiyaye da irin wannan guguwa din da irin wannan abin da yake faruwa kwana biyu ne wuce mun yi magana ga wanda ya ce a cikin manzo Allah duka zato ne. To mun ja hankali cewa hanya ce ta fata, sai gashi kuma a jiya ko a shekaran jiya kuma yana cewa ai in ka tsare ta hadisai ma har na gaskiyar in baka yadda da su ba abin da zai same ka, har na gaskiyar ba a faɗa shi wai har wanda suke yadda da su. In daidai ka ce wai ka baka yadda da su ba, to ko karamin laifi baka yi a gurin Allah ba. Kuma yana karantar da littafin hadisi, to wannan wace irin tauka da warwara ce? Ka ga mutum mai irin wannan kamata ya zama yana turu, ba wai yana karantar da mutane ba. In dai har zaka ce mutumin da ya karya hadisi an na gaskiya ba abin da yi, ba abin da zai same shi, kuma ka zauna kana kuma karantar da littafin ashafa, kana karantar da littafin hadisi cewa manzon Allah ya ce, manzon Allah ya kaza, manzon Allah, to kaga ya zama bai mai da hankali ke, amma ta ya kai shi turu dan bai san me ke yi ba. To kun ga wannan musiba ce, bala'i ne, abu ne mai ban takaici ce wai mutum kaga kenan an nuna mutum kenan banda Qur'ani kai ya yadda da komai. To kuma asalan da suka biyo tunda ya ce hadisi jita-jita ne, ya sake maimaita ya ce jita-jita ne, wata jita-jitan mutum hudu ne tsakanin ka da annabi, wata mutum bakwai ne, wata mutum kaza ne. To da wannan salan da ya biyo shi ma da bai yadda da Qur'ani ba haka zai ce, zai ce kai ya aka yanzu ka san Qur'ani daga Allah ne? Qur'ani ai shi ma da sanadi yazo, ko mala'ika Jibril ya karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sahabbai, sahabbai suka karantar da tabi'ai, tabi'ai suka karantar da wadanda suka haka karatun alqur'ani ya taho. Ba yanzu muna ji a ce qira'u wa ba qira'u wa ni qira'u wa ni, me ake nufi da qira'u wa ni? Mana wanda ya fice wajen rawaitar wannan abu daga washi kuma daga malamin shi wani, shi kuma daga wani, ko daga Abdullahi dan Mas'ud, ko daga riwaya Ali, ko daga Ali bin Abi Talib, ko daga Ubay bin Ka'ab, wadannan makaranta alqur'ani da cikin sabon manzo Allah su ake ambato. Amma ta yaya zo ta wannan hanya? Shi yasa har yanzu in ka je gurin manya-manyan makaranta alqur'ani a Misra ko a Saudiya, in ka je masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da masallacin Ka'aba suna nan, ko kuma a garuruwan jiddaga musulmai suke har anan, irin garuruwan manya-manyan makaranta alqur'ani, in ya koya maka alqur'ani din, ko ka zo ka ji yadda alqur'anin ka karance yana ji hakan shi, sai ya dau sanadi ya baka, ya dau ijaza ya baka. Ijazan nan meye a cikin ta? Mutane ne cewa zai ce maka ni da kai karatun qur'ani a guri na, ni kuma na karanci qur'ani gurin wani, sai ya dauko takarda da sunayen waɗannan mutane, shi kuma wani ne ya karanta min ya karanta gurin wani, shi kuma wani gurin wani, shi kuma wani gurin wani, shi kuma wani gurin wani, a ce hakkan sahabi, hakkan annabi sallallahu alaihi wasallam. To kaga ai sanadi ne dai, shine abin da wanda yake caji da ita. To kaga salo ne da shi ma alqur'ani, in ma wanda ba sai da alqur'ani suka zo ba sai su rushe alqur'ani ta hanyar da shi ma biyar rushe hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam. Kuma ko ga yamu yanzu a rayuwa, ga mu yanzu muna rayuwa, ƴaƴan mu wanda suke tare da mu, ta yaya za su nakalci maganganun mu? Ba su ji a gurin mu ba? Bayan mun wuce su ma za su gaya na bayan su, su ma za su gaya na bayan su, da haka ake nakaltar labarukan waɗanda suka gabata, duka labarin wani wanda ya gabata da haka ake nakalta. Shi mai wannan magana yanzu in ya zauna yana ba da labarin baban shi, ya ce babanmu ya yi kaza, sarkin yaƙi ya yi kaza, sarkin yaƙi ya je guri kaza, ba yanzu gaya wa almajiran shi ke ba. To shi ma almajirin zai je ya nakalto, ya ce wanda ya gaya min shi kuma ya ga babansa ya yi kaza, shi ma zai je. To shi mai yasa bai yadda da wannan jita-jita ba ne? Tunda shi ma da haka za a nakalci ilimin baban nashi, da haka za a nakalci ayyukan baban nashi, kuma ba wata hanya da za a nakalci al'amura sai ta wannan hanya ta hanyar, hatta abubuwan da ake ɗaukowa, hatta mudu, mudu na annabi sallallahu alaihi wasallama, malamai suna amfani da sanadi a kan shi. In ka ce ga mudun annabi, sai a ce waye ya baka, wane ne shi kuma waye ya bashi, wane ne shi kuma waye ya bashi, wane ne shi, har sai an gano tushen abin da gaske daga annabi ya fito. Tunda sai an gano ta ina ya zo, komai ana amfani da wannan sanadi din, kuma da shi ne Allah ya kiyaye wa al'umma wannan addini. Shi yasa Imam Suyuti da shi da sauran malamai irin su Ibn Hazm da sauran suka ce wannan sanadi din wane daga wane daga wane, wata baiwa ce, wata ni'ima ce da Allah ya kebanci wannan al'umma da shi. Ce ku duba annabi Isa, Kiristoci ba su iya nakalto maka magana annabi Isa tiryan-tiryan tun daga kan malamansu har zuwa kan annabi Isa, ba su iya. Da sun zo iya wasu shekaru za su ce almajirin shi ya ce kaza, sai ga tsakanin almajirin da annabi Isa shekaru ne ɗaruruwa bai gan shi ba. amma haka suke addini wannan al'umma ce har yanzu take da hanyar ta daidai ne har zuwa kan annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar ijaza wanda ijaza malami sun yi bayanin ta da turub dinta da nau'ikanta da yadda take da wanda ake mu'tabara da wanda ba a karba duka da jama'u musalla sun yi bayani ko ta kare ko ta jirifu rawi mutum ya koma daga yadda imamu suyudi yayye bayanin ta dogaro da abinda a sauran malami suka ambata dan haka dole mutum sai ya kiyaye wannan Allah yana jan hankalin mu kalli wadanda suka gabata karshen su yayi zama sai Allah ya ce illa ibadallahi al-mukhlasin sai bayan Allah al-mukhlasin wadanda Allah ya karfake wadannan su ne busu bace ba kenan duk wanda ya shiriya ya zama kan shiriya to ya gode wa Allah Allah ne ya sake shi ya kuma karfake shi ya ba shi fahimtar abin da yake na daidai dan haka gane gaskiya da bin gaskiya da tsayawa kan gaskiya ni'ima ce daga wajen Allah duk wanda Allah ya ba to ya gode wa Allah madaukakin sarki amma mafi yawancin mutane kamar da Allah ya faɗa sun bace sun bar abin da yake tabarki na gaskiya daga nan sai Allah ya ce
walaqad nadana falyakmal mujibun وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى نُوحٍ فِي الْعَالَمِينَ إنا كذلك نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين
نعم الله يشير ولقد نادانا نوح حقيقة النبي نوح يا كرام يا وكيم فلنعم المجيبون ماذا لا دم أمسوا وَنَجَّيْنَاهُ muka tsiratar da shi wa ahlahu da iyalai min al-karbi al-azim daga bakin ciki mai girma waja'alna zurriyatahu hum al-baqin muka sanya zurriyarsa sune wadanda suka yi saura suka zama wanzuzu watarakna alayhi fil akhirin Allah ya ce sannan muka bar ambatan shi fil akhirin a cikin mutanen da za su zo daga baya salamun aminci ya tabbata ala nuhin ga annabi no fil alamin a cikin talikai inna hakika mu kazalika najzil muhsinin haka nan kuke saka wa masu kyautatawa inna hakika shi annabi no yana cikin min ibadina almu'minin yana cikin bayin mu'minai thumma aghraqna al-akharin sannan muka nitsar da wadanda suke saura wadanda suka rage Allah madaukakin sarki bayan yayi gaya mana cewa mai yawanci mutanen farko sun bace kuma an aika musu da masu gargadi kuma Allah ya ce mu duba mu ga yadda halin su ya kasance sai kuma Allah ya biyo da bamu labarin irin makomar waɗanda suka karyata manzanni da kuma bamu labarin manzanni da yadda suke gwagwarmaya da mutanen su da yadda Allah ya taimaki manzanni suka zama su ne masu gadaba yadda Allah ya ba su nasara ya tsiratar da su dan ya zama karfafawa ga annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma jan kunne ga mushrikai ku karanta waɗannan kissoshi ku ji yadda al'umman da suka gabata suke wa manzanninsu kuma ku ga yadda Allah ya yi musu sannan kuma ku ga yadda Allah ya taimaki annabawa ya tsiratar da su to kuma in kuka kauce irin wannan zai iya samun ku a wannan sura za mu ga an ambaci annabawa labarin manzanni guda shida kowanne da mutanen saboda akwai kamancece ne a tsakanin su da kuma wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka an faɗa ne yake zama mana abin koyi an zabi waɗannan manzanni guda shida na farko annabi no shi domin shi ne abin koyi na farko shi ne manzo na farko da Allah ya fara aikowa a bayan kasa sai kuma akai magana annabi Ibrahim wanda shi ne jagora na tauhidi shi ne jagoran masu tauhidi annabi Ibrahim wanda ya zo da tauhidi tauhidi kuma shi ne hakikalin addinin musulunci sannan akai magana annabi Musa shari'arsa ta yi kama da ta annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya sha gwagwarmaya da bani Isra'ila ya sha wahala duk da ya samu wadanda suka yi imani da shi masu yawa idan ka hada shi da sauran manzanni ya samu biya da yawa amma kuma ya sha wahala da bani Isra'ila to sannan kuma sai aka yi magana bayan an ambaci waɗannan manya-manyan manzanni annabi Nuh annabi Ibrahim annabi Musa sai kuma aka ambaci wasu manzannin waɗanda su kuma kamar suna tare da waɗannan waɗanda ba su kai waɗannan ba shine aka yi maganar abin da ya shafi annabi Lot wanda annabi Lot yana tare da annabi Ibrahim har yayi imani kuma yayi hijira tare da annabi Ibrahim aka ambaci annabi Ilyas da annabi Yunus wanda su kuma duka waɗannan annaba ne da suke kan addini da shari'a da shari'a wanda annabi Musa ya nuna ita to waɗannan duk an ambace su ne saboda su zama izina ga wanda yake karatu kuma su zama lallashi ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an fara kissar da kissar annabi Nuh kuma aka ambaci kiran da yayi addu'a da yayi wala qadina da Nuh hakika annabi Nuh ya kira mana ya roƙe mu domin kira daga na kasa zuwa ga na sama roƙo ne kamar yadda malaman balaga suke fada idan yanzu na sama na kasa yace wa na sama ba ni kaza kamar dan da yace baba ba ni kudin makaranta wannan abin da yake maka roko ne roko ake kiran shi ma'ana domin me babu marni bane a zahiri umarni ne amma a hakika roko ne domin na kasa a ka'ida bai bai wani sama umarni dan ka ba zai baka umarni bai ce baba kai ni makaranta baba a'a idan ce baba kai ni makaranta ba umarni bane roko ne to dan haka Allah ya kirawo abinda annabi Nuh da kira amma yana nufin addu'a annabi Nuh yayi addu'a mun amsa masa in mu lura da zaga an fara ambatan addu'a ai annabi Nuh in ka karanta alqur'ani karanta suratu Nuh ka karanta suratul a'raf ka karanta sauran surori da suke kissa annabi Nuh zaga ai da yanzu sai da yiwa sai da yi karantar sai da yi ilmantar ka karanta suratu Nuh zaga yadda yake bayani qala rabbi inni da'awtu qawmi laylan wa nahara na kirawo su dare da rana dare da yini falam yazidhum du'ai illa firara kira na bai kara musu komai ba sai gujewa ina kiran suna kara gujewa suna kara fannarewa wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim wastaghashaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara yace ya Allah duk lokacin da na kira su dan kai musu gafara sai su dau hannayen su ɗan yatsun su toshe cikin kunnuwan su ba za su ji wa'azin ba su dau mayafin su lulluba ba sa sun ji abin da yake faɗa yace sun togace sun ki gaskiya sun yi girman kai iya girman kai yace sun ma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra na bayyana kira da yayi kira a bayyane yayi a koyi yayi da rana yayi da daddare yayi a koyi yayi a fili yayi da teku yayi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yace ku nemi gafara ubangijinku ubangiji mai yawan tuba ne irsil samaa alaikum bidarara zai aiko muku da sama ta dinga kwararar da ruwa tana zubar da ruwa wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara ce Allah zai kare ku da dukiya da yaya da gonaki da ruwa duk ya gaya musu wadannan abubuwa din sai istighfari su koma zuwa ga Allah to kaga duk bayan yayi wannan ne sannan yayi wannan addu'a da Allah yake fada qala rabbi ansurni bima kazzabu ce Allah ka taimake ni saboda kare ta da suka yi rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin diyara Allah kada ka bar wani daga cikin kafirai wanda yake zaune a gida Allah ka halakar da su gaba daya innaka in tazarhum yudillu ibada Allah in ka basu za ka batar da bayinka saboda alamu sun gwada haka wala yalidu illa fajiran kafara ba ma wanda za ka haifa sai fajiri kafiri ma'ana sai da yake wannan matakin sannan yayi addu'a to sai aka fara ambato addu'a dan a tunawa waɗannan masu yiwa manzon Allah bijire wa masu yiwa manzon Allah kimbin umarni masu yiwa manzon Allah ta waye ku tuna fa ga abinda annabi Nuh yayi addu'a kiran mu yayi wa laqad nadana Nuh Allah ya ce ya kira mu fa da ni'mal mujibun ma janna da wasu amsawa daga wannan jumlan zaka bayyana Allah ya amsa masa tunda Allah ya yabi masu amsawa ma'ana ya kira mu sai zama taqdirin magana ya kira mu ya roki mu fa ajabna muka amsa masa fala ni'mal mujibun ma dalla da wadanda ma'ana suka amsa ma'ana ubangiji Allah madaukakin sarki ya ka abinda zamiri na jama'a saboda girmamawa ana ubangiji Allah madaukakin sarki ya amsa da ya amsa ya tsiratar da shi daga abinda zai faru tseratarwa anan ba wai lalle sai abin ya faru ba amma tseratar da shi bai shiga cikin wanda ya nitse ba ko zai nitse ubangiji tun gabanin sunitsi Allah ya umarni ya gina jirgi kuma ya shiga shi da mutanen shi bayan ya shiga ya tsebi duk waɗanda suka yi imani min kullin zawjaini ithnaini kowanne sunfi ya dauki kala biyu wa ahlaka illa man sabaqa alayhi alqawlu wa man amana da haka ubangiji ya tseratar da shi to wannan tseratarwa haka idan manzo Allah da zai yi muku addu'a kuma Allah zai iya halaka ku shi kuma manzo Allah ya tseratar da shi Allah ya ce wa najjaina muka tseratar da shi wa ahlahu da iyalan shi ma'ana waɗanda suka yi imani da shi Allah ya ce wa ma amana ma'ahu illa qalil kadan ne suka yi imani sai ya nuna shekara 50,000 yana kira yana wa'azi shekara 50,000 amma kadan ne wa ma amana ma'ahu illa qalil to wannan lallashi ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma kai da kake karatu hatta kai mai da'awa idan ya zama ya nuna wannan shekaru da fasaha da balaga ta Annabin Allah amma wa ma amana ma'ahu illa qalil to kai ma kana iya daukar lokaci kana ta da'awa da wa'azi amma kadan ne suke ji kan wannan ya karya gwiwarka ka ce ai ba a ganewa bari in daina a'a ka ci gaba da yi anan an ce shi da iyalan shi wa najjaynahu wa ahlahu anan za ka an ce mun tseratar da shi da iyalan shi saboda me aka ce saboda karanci wanda suke imani dan haka ma ba a ambace shi ba ko kuma nan ahlahu din tana nufin mabiyansa tunda kalmar ahl tana iya zuwa tana nufin mabiyan mutum adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab ana nufin fir'auna da mabiyansa inna awlan nasi bi ibrahima lallazina ittaba'u waɗanda suka fi cancanta da annabi ibrahim wanda suka bi shi ma'ana su ne ahlahu din to da haka anan zai zama ana nufin da mabiyansa gaba daya da iyalan shi Allah ya ce mun tseratar da shi da iyalan shi ma'ana Allah madaukakin sarki ya amsa addu'ar annabi nuh ya halakar da waɗannan mutane kamar yadda alqur'ani ya gaya mana mutum ya karanta suratu yunus in ban manta ba zai ji labarin tofana da yadda abu ya faru da yadda kowa ya halaka to Allah ya ce shi da anan Allah ya ce mun tseratar da shi minal karbil azim daga bakin ciki mai girma alkarbu shine bakin cikin da yake da tsanani Allah ya ce alazim mai girma ma'ana anan wasu malamai suka ce abinda ake nufi muka tseratar da shi daga tofana domin tofana damuwa ce bakin ciki ne mai girma ga wanda ya fada a cikin shi dan zai gamu da wahala akan wahala to dan haka annabi nu an kubutar da shi daga fadawa cikin wannan ruwa da shi da waɗanda suka yi imani duk kuma wanda bai yi imani ba shi kuma ya halaka tseratar wanda Allah ya yi wa annabi nu ni'ima ce ga annabi nu sannan tseratar da mabiyansa da iyalan shi wanda suka yi imani wata ni'ima ce shi ma da Allah ya yi sannan halakar da azzalimai waɗanda suka ƙaryata shi suka ƙi bin abin da Allah yake so ita ma wata ni'ima ce babba da Allah ya yi masa sannan kuma da Allah ya ce waja'alna dhurriyyatahu muka sanya zuriyarsa humul baqina su ne suke saura a bayan ƙasa wannan ma wata ni'ima ce da Allah ya yi masa domin wannan zuriyar ta Annabi Nuh kenan za su ci gaba da ambatan shi za su ci gaba da tunawa da shi za su ci gaba da yi masa addu'a ita ma wata ni'ima ce Allah ya yi masa kuma wannan cewa waja'alna dhurriyyatahu humul baqina kun ga ka'idar larabci a larabci na zubi na magana za ka iya cewa waja'alna dhurriyyatahu al-baqina ba sai ka kawo hukumin ba amma saboda balaga ta alqur'ani da yake daga wajen Allah Allah ya ce waja'alna dhurriyyatahu sai Allah ya ce humul baqina hum din nan damirul fasl ya zo ne lil hasri dan ya takaice maka ya iyakance maka cewa ba wanda ya yi saura da duba da ya sauka sai wanda Allah ya tsirata sai wanda yake cikin wannan jirgin na Annabi Nuh daga zuriyarsa da mabiyansa waɗannan kuma da Allah ya tsirata din su ne bayan an sauka tofana ya kare su ne suka ci gaba da hayyafa sannan aka samu al'umma kuma ta ci gaba da yaɗo da haka su malami suka ce zuriyyatahu anan ana nabin mabiyansa da ƴaƴan shi da haka sai ya zama daga waɗannan mabiya na shi zuwa abin da ya kawo yau tun daga wancan lokaci sai zama shine mahaifin halitta na biyu annabi adam shine na farko wanda Allah ya fara halitta daga annabi adam da matar shi hawwa ɗan adam suka samu ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha sai Allah ya ce ne wa bassa minhuma rijalan wa nisaa Allah ya ce ya yada daga annabi adam da matar shi hawwa aka yada halitta to da aka yi tsufana kowa ya halaka ba wanda ya rage sai wanda annabi Nuhu ya dauka mabiyansa da wanda suke na zuriyar shi to daga nan kuma sai zuriya ta cigaba da yaduwa da aka sai zama shine baban halitta na biyu al-abul bashariya as-sani na farko shine annabi Adam na biyu annabi Nuhu domin daga waɗannan zuriyar da annabi Nuhu ya diba mutane suka fito balma wasu malaman tafsiri suna cewa ai ƴaƴan annabi Nuhu da ya kubuta da su da ya fita da su daga cikin wannan jini su ne kadai Allah ya kaddara wa haihuwa sauran mabiyan duk ba su haihu ba da haka ƴaƴan shi guda uku da akwai Hamu akwai Yafet akwai Sam ce waɗannan ƴaƴan daga nan zuriya ta fita wanda ya haifi Larabawa da jinsi kaza da kaza wanda ya haifi jinsin kaza da kaza wanda ya haifi jinsin bakaki da saura da kaza da kaza da haka yanzu sai ya zama dukkan wannan mutane bayan annabi Nuhu daga zuriya annabi Nuhu kamar yadda Allah madaukakin sarki ya faɗa to wannan ma wata ni'ima ce da Allah ya yi wa annabi Nuhu da haka suke cewa shi ruwan tufana ya game duniya gaba ɗaya kaf ko ina da ina ba inda bai shiga ba ga karanta suratul qamar zaka yadda Allah ya tabbata ruwa ta bada rabbahu anni maghlubun fantasir Allah ya ce fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjalna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir ana Allah ya ce muka bude kofofin sama fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir munhamir shine wanda yake zuba yake kwarara fajjarna al-ardha uyunan qasa kuma muka bude ta zama idanu idanuwa yana ta kubbuga faltaqal ma'u ruwan ya hada na sama da kasa ala amrin qad qulir abisa wani lamari da Allah ya kaddara shi wa hamallahu ala zati al-wa'id wa dusur shi kuma muka dauke shi akan jirgi wanda aka yi shi da katafai da kusa saboda ikon Allah shi Allah ya dauke shi akan wannan tajiri bi ayunina jirgin yana tafiya kan kudawan kan ganin mu ma'ana Allah yana gani yana tafiya haka Allah ya kaddara wannan suka ci duk bani ya shiga ko ina dan haka ba wanda suka rage sai waɗannan na cikin wannan jirgi su ne kadai suka tsira kuma daga su aka samu halitta ta cigaba da yado wasu malamai suka ce a su bani din ya halakar dai da kowa ba za a ce ya game ko ina ba a'a ya halakar da kowa domin waɗannan da aka halaka din su ne kadai wanda suke rayuwa a bayan ƙasa amma Imam Ibn Ashur rahimahullahu ta'ala yana cewa zahirin nusus na alqur'ani da sunna suna gwada tumbana ya kefe ko ina da ina ya shiga ko ina da ina wannan kuma lamarin Allah in Allah ya tsara abu za ka ce ta ya haka zai faru ba wani ya taba tambaya ta yake cewa an ce dujal zai zo a hadisi kuma in ya dawo zai zagaye duniya a kwana 40 haka manzon Allah ya faɗa ya ce kwanan shi ɗaya kamar shekara kwanan shi sannan sai ya zama kamar wata sannan sai zama kamar sati sannan kuma ya daidai da kwanakin mutane to manzo Allah ya ce a kwana 40 zai kewaye duniya ba inda ba zai shiga ba sai Makka da Madina so Allah ya sanya mala'iku sun kare ba zai shiga ba wanda yake rabai shi ne a cikin wannan garin zai fitowa ya bishi amma ba zai shiga ba to sai wani irin masu amfani da hankali tsabage wajen fahimtar da su sai yake cewa yanzu tana da nan yi a ce kwana 40 ya kewaye duniya sai nace masa eh ai lamarin daga Allah ba daga mutum bane daga Allah ne annabi Ibrahim lokacin da ya gina Ka'aba da ya gama da shi da dan shi annabi Isma'il ba Allah yake yi shela ba wa azzin bil nas bil hajj ki ka ga yawo mutane aikin hajji yi shela sai Allah ya ce me ya tuka rijalan za zo maka akan kababun su wa ala kulli zamirin za zo akan duk wata dabba da aka hora ta bai da kwararren ciki ya tina min kulli fajjin ahiq Allah ya ce za zo ta ko ina haka Allah ya faɗa aka ce annabi Ibrahim a hadisi yace ya Allah ya zai kira Allah yake ke kira mu ne masu tsarwa ba gashi har yau ba anan mutum yana zauna a ƙauye a cikin riga amma za ka ja ce labbaika allahumma labbaika dai biya mu nan aikin haji ya amsa yana cewa in yaje yana cewa labbaika allahumma labbaika kiran wa yake amsa kiran da Allah yake kuma annabi Ibrahim yayi Allah ya isar nace to idan annabi Ibrahim yayi kira har yanzu kuma ana amsa wannan kiran da ikon Allah to me zai halin zai kiwo duniya kwana 40 sannan kuma a je wannan ba ga rana ba da Allah ya fito ita guda ɗaya ce amma ina ne yake fito ba ta taiwa babu duk inda ya ga bata kulla ba Allah ne bai ga dama ta kulla ba in Allah ya ga dama sai ta kulla to lamarin Allah ya fi karfin wai ka tsaya kana tunani da iya dan kware-kwaren hankalinka kai imanin abin da manzo Allah ya fada kai imani shi yasa waɗanda suke karantar abin da ya shafi ilimi na sassanin samaniya ko ilimi na ƙasa ko ilimi ko hatta masu karantar likitanci da menene suna gamuwa da ikon Allah da abubuwa da dama wanda mu'mini na fara imani saboda za su ga abubuwa da dama sun san wannan ba mai yin wannan sai Allah in ba Allah ba mai sai wannan iska ce ba Allah zai sako ta ba idan tana sai da sai kaji an ce ma a cikin awa ɗaya tana tafiya kilomita 100 a awa ɗaya in banda Allah wa zai wannan in Allah ya ga nama kuma ya tsara ta da wannan duka ba mu dade ne yanzu da balin wuta da ta kama ai ana ta kokarin kashe ta ba irin abin da ba amfani da shi ba amma an gagara saboda Allah bai ga dama a kashe ba in Allah ya ga dama a kashe kuma shikenan da Allah ya ce kun fayakun to da haka lamarin Allah haka yake to ba da zai ga mai ko ina Allah ya kaddara ba wani abin da zai gagare Allah madaukakin sarki to Allah madaukakin sarki yace wannan zuriyata annabi Nuhu yake ce saura wannan ma wata ni'ima ce domin za su dinga tana shi suna ambatan shi wa tarakna alayhi fil akhirin Allah ya ce muka bar shi ma'ana muka bar ambatan shi fil akhirin a cikin na karshen ma'ana ya zama na ana mai kyakkyawan ambato wannan ba wata ni'ima ce da Allah ya wa annabi Nuhu da haka ya zama in an ambace shi ana ambatan shi da kyakkyawan abu da kyakkyawan ambato wannan yasa hatta a cikin littattafai na waɗanda suka zo daga baya su ma suna ambatan annabi Nuhu kyakkyawan ambato sai Allah ya ce salamun ala Nuhu wa suka ce shine ambatan da Allah yake magana salamu ma'ana mun sanya masa kyakkyawan ambato cikin mutanen karshe wani irin ambato salamun na aminci duk lokacin da aka ambace a ce alaihi salam ana ambatan shi ana masa addu'a shine Allah ya ce salamun ala Nuhu fil alamin wasu kuma malamin suka ce a salamun ala Nuhu fil alamin jumla ce mai zaman kanta yabo ne Allah yake masa ma'ana Allah madaukakin sarki yana yaban annabi Nuhu yana gaisuwa ga annabi Nuhu ma'ana abinda kuma gaisuwar take nufi shine Allah ya yarda da shi Allah ya amince da shi Allah ya yarda da shi wannan ma wata ni'ima ce da Allah ya wa annabi Nuhu ta yadda Allah madaukakin sarki ya yarda da shi aka kawo lafazin da na kira salamun saboda ne saboda girmamawa kamar na kira shi mausufa ma'ana salamun aminci mai girma ga annabi Nuhu aka ce fil alamin al'alamin sune al-ummu waɗanda ma'ana suka biyo baya ambatan shi zai dawwama a ci gaba da ambatan shi da kyakkyawan ambato a cikin ma'ana mutane a cikin al'ummu wanda wannan kuma ni'ima ce da Allah madaukakin sarki ya masa Allah ya ce inna haqiqahu kazalika haka nan yadda ka gani najzil mu'minina muke sakanta wa masu kyautatawa anan masu kyautata ana nufin annabi Nuhu da mabiyansu wanda suka yi imani yadda muka tseratar da su bayan mun tseratar da su kuma zuriyarsu ta ci gaba da yaduwa kuma aka ci gaba da kyakkyawan ambatan su cikin mutane to haka muke saka wa duk wani wanda yake hisabi anan akwai wata ni'ima har wayo ga annabi Nuhu shine Allah ya tabbatar da annabi Nuhu yana cikin al-mufsinuna al-mufsinuna kuma kamar yadda manzo Allah ya ji mana hisani shine ka bauta wa Allah kamar kana ganin Allah wannan shine ihsan to nan Allah ya tabbatar da annabi Nuhu yana cikin al-mufsinina to irin wannan sakamako da aka yi masa na tseratarwa na tabbatar da zuriyar shi na kyakkyawan ambato to haka muke saka waɗanda suke kyautatawa da wannan ne za mu fahimci cewa ashe mutum ya samu kyakkyawan ambato a cikin al'umma ta hanyar yi masa addu'a ba komai bane face karbuwa ne a gurin Allah kuma Allah yana nau'i ne na sakamako daga wajen Allah misali yadda sahabban manzo Allah suka samu kyakkyawan ambato a gurin mutanen Quraysh duk da ka ambaci sahabbai sai ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su duk wanda aka ambata sai ka ji kana mai mai addu'a har ya zama ma sanannen abu baka ambatan sahabi sai ka ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da shi kana ƙara jaddada mai addu'a to wannan ambatan da suka samu alamu ne na kyautatawa da aikin da suka yi Allah ya karɓa da haka Allah ya wanzantar da ambatan su kuma kyakkyawan ambato ambatan nan ambace su ana ambatan su da kyakkyawan abu haka dukkan malamai magabata duka su ma za ka ga duk wani malami da ya zo wa addini hidima ya karantar to Allah yana barin ambatan shi a cikin mutane alamu ne na karbuwa aikin sa da haka sai zama ana masa addu'a yana samun wannan kyautatawa daga wajen mutane kuma sakamako ne daga wajen Allah madaukakin sarki. Allah ya ce inna hakika shi annabi ne min ibadina, yana daga cikin bayinmu. Ku duba, Allah ya raba shi zuwa gare su, wannan ma ni'ima ce ga annabi ne. Min ibadina, yana cikin bayinmu, ma'ana bayinmu waɗanda suke waɗanda suka bauta mana, waɗanda suka gaskata da mu, waɗanda suka yi imani. Allah ya ce yana cikin bayinmu, sai Allah kuma ya ce al-mu'minina mu'minai. Bayan Allah ya raba shi zuwa gare shi, wanda wannan izafatu tashrifi ne, rabawa ce ta girmamawa. Sannan kuma Allah ya sake tabbatar masa da sifa ta imani, ya ce yana cikin bayinmu mu'minai waɗanda suka yi imani da mu. Wannan ma girmamawa ce da wata ni'ima ga annabi ne. Sannan Allah ya ce summa aghraqnal akhari, sannan muka halakar da sauran. Wannan summa din ba tana nufin cewa yadda ta zuwa ƙarshe shi ne abin a ƙarshe ba, wannan summa din a nan ba tana nufin al-tarahi ba, kurin jerantawa ne, kamar yadda muke bayani jiya. Summa tana iya zuwa, amma ba wani tana nufin daga wannan ba, sannan sai wannan a'a. Halakarwa an riga an halakar da su, bayan an halakar da su ne ma Allah ya wanzar da zuriya annabi nu ta ci gaba da yaduwa, kuma aka ci gaba da ambaton shi kyakkyawan ambato, kuma aka ci gaba da yi masa addu'a, sannan kuma ya riga ya samu kasancewa su cikin bayin Allah mu'minai. Da haka Ubangiji madaukakin sarki a nan ya faɗa makobar waɗanda suka karyata shi, shi ne Allah ya halakar da su. Da haka da ruwan tufa da cikin gaba ɗaya ba wanda ya yi saura sai wanda ya zama cikin wannan jirgi na annabi ne. To a nan Allah ya ambato wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama irin kaɗan daga yadda annabi ne ya yi, da kuma yadda Allah ya kiratar da shi, da kuma yadda Allah ya girmama shi. Wannan mun faɗi ni'imomin a cikin wannan ayoyi, ni'imomi daban-daban. Ya addu'a Allah ya amsa, Allah ya tsiratar da shi da mabiyan shi, Allah madaukakin sarki ya sanya zuriyarsa su suka wanzu, sannan kuma Allah ya tabbatar masa, ya bar masa kyakkyawan ambato cikin mutanen da suka zo daga baya. Sannan Allah ya gaishe shi sai salamun ala nuhin, gaisuwa da aminci ga nu annabi nu fil alamin. Sannan Allah ya sanya cikin al-muhsinuna, sannan Allah ya sanya cikin bayansa wanda ya raba su zuwa gare shi, sannan Allah ya sanya cikin mu'minai. To duk wannan ni'imomi Allah ya wa annabi nu. To haka duk wanda ya bi Allah shi ma Allah zai karba aikin shi kuma ya girmama shi. Sannan wanda suka karyata shi kuma ƙarshen su shine halakarwa, kamar yadda Allah ya faɗa a cikin wannan aya din. To duka kamar yadda muka ambata, wannan lalla shi ne ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama, da kuma jan kunni ga waɗannan wanda suke wa manzon Allah tawaye, suka yi karɓar kiran da manzon Allah ya zo da shi. Ƙarshen su shi ne halaka, kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shi zai samu nasara da riba ta duniya da lahira. Ubangiji Allah ya mana gamsuwa ya dace da mu zuwa ga abin da yake so, da nisantar da mu daga abin ki. Allah ya karɓi azuminmu da sallolinmu da dukkan ibadunmu, da ya fi mana kurakuranmu. Allah ya cika mazabatanmu, iyayenmu da malamanmu da duk wanda suka riga mu gidan gaskiya. Allah ya sa mu cika da imani. Allah ka ba mu zama lafiya a ƙasarmu da dukkan ƙasashen musulmi gaba ɗaya. Allah duk wanda zai dame mu, ya Allah ka dame shi. Allah ka sanya damuwarsa a cikin abin da yake shiryawa. Ya Allah madaukakin sarki, kai mana maganin duk wanda suke nufin fitina ga wannan al'umma ko ga addinin wannan al'umma. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.